Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 101.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani Sarauniya Fara'a FM Nomad Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci, Mahmud Lalo ne tare da Aisha Mu'azu muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Talata 13 ga watan Agustan shekarar 2019. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 11 na safe kenan agogon DC. Kuka lalubo a daidai wannan lokaci da farko ga kanin labaran duniya.
Akwai alamar cewa karshenta dai an samu maganin cutar Ebola a Congo Kinshasa. Yau ma an soke tashin dukkan jiragen saman fasinja daga babban filin jirgin saman Hong Kong saboda rigimar masu zanga-zanga. Gwamnatin Amurka ta fito da ƙarin hanyoyin toshe hanyar baki 'yancin rani da ke son zuwa ko zama a cikin Amurka.
To kanin labaran kenan, a rahotannin da muke samu na nuni da cewa shugaban mabiya mazhabar Shi'a Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki ya isa ƙasar inda ya je neman magani.
Ebe karfe 10 da kofin abubuwan Najeriya kuma sun shaita kasar India a birnin Zanji yayin lafiya.
To kamar da kuka ji, gwamnatin shugaba Trump ta sanar da wani tsari da zai iya hana bakin da ke karɓar tallafin gwamnati samun takardun izinin zaman kasar. Kowane irin tasiri wannan shiri zai yi idan aka fara aiwatar da shi?
Na farko dai su ainihin baki shi yauci da suka shigo kowane aiki suna iya yi, misali irin aikin ƙarfi haka na loda abubuwa wanda yake su ainihin ƙasar ba gaskiya ba za su karɓa wannan aikin ba.
Za ku ji ƙarin bayani, sannan muna tafa da shirin noma tushen arziki da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email, amma duk waɗannan za su zo muku ne bayan kun gama shan labaran duniya.
Biyu daga cikin magungunan gwaji hudu da aka soma gwadawa akan masu fama da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun yi tasiri matuƙa. Har hukumomi sun yanke shawarar cewa za a bada magungunan ga dukkan waɗanda ke ɗauke da cutar daga yanzu. Nasarar da aka samu daga ƙarfin waɗannan magungunan biyu da ake kira REGN-EB3 da kuma MAB114 ya sa likitoci sun yanke shawarar su ja birki ga gwajin da suke kuma su yi matsayar bada fifiko ga soma amfani da magungunan a wannan kasar ta Afirka inda cutar Ebola ta hallaka mutane fiye da 1,800 a cikin shekara ɗaya kacal. Samar da maganin Ebola ya kasance wani babban kalubale ga hukumomin kasar Congo domin yaƙe-yaƙen da ake fama da su a kasar. A karo na biyu cikin kwanaki biyu an sake soke ɗaukacin dukkan jiragen saman fasinja da ya kamata su tashi a yau daga babban filin jirgin saman Hong Kong a sanadin mamaye filin jirgi da masu zanga-zanga suka yi. An ɗauki wannan matakin ne mintoci ƙalilan bayan da hukumomin filin jirgin saman suka kuma rufe dukkanin ofis na lura da matafiya a sanadin toshe hanyoyin shiga cikin filin jirgin da masu ƙorafin suka yi. Wannan matakin mamaye filin jirgin saman da masu zanga-zangar suka yi, wanda ba a saba ganin irinsa ko ina a duniya ba, ya biyo baya ne da masu ƙorafin suka toshe hanyoyin mota na Hong Kong saboda nuna adawarsu ga shirin hukumomi na aika masu laifi a Hong Kong zuwa China don a rinƙa yanke musu hukunci a can. Gwamnatin Amurka ta shugaba Donald Trump ta fito da wani sabon tsari a jiya Litinin wanda zai hana bakin haure da ke cikin kasar dama wato kasar damar samun takardun zama na dindindin a kasar ko kuma na zama ɗan ƙasa idan suna cin moriyar tallafin gwamnati kamar a ɓangaren kiwon lafiya, abinci ko kuɗin hayar gidaje. Ken Cuccinelli, daraktan wucin gadi na ma'aikatar hukumar shige da fice na Amurka, shi ya bada sanarwar wannan shirin da ya ce gwamnati ta fito da shi ne don ƙarfafawa mutanen da abin ya shafa iya tsayawa da kan kafafunsu wa kwarin gwiwa da kuma basu kwarin gwiwar zama masu dogaro da kansu. wannan sabon tsarin zai soma aiki ne daga ranar 15 ga watan Oktoba bana. Abinda ake nufi da tallafi a nan shine duk mutumin da yake share kamar shekara ɗaya yana cin moriyar ɗaya daga cikin hanyoyin tallafi da gwamnatin ke bayarwa a cikin kowane rukunin watanni 36. Kuchinani ya ce abinda gwamnatin take son ta gujewa shine mutane su zo su rika dogaro akan hukuma wajen gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum. Wani mutum da ake jin yana da tarihin tabuwar hankali yana hannun hukuma inda ake tuhumarsa da laifin kashe wata mata tare da raunata wata da wuka a birnin Sydney na kasar Australia a yau Talata. Yan sandan a birnin na biyu mafi girma a kasar ta Australia sun ce mutumin mai shekaru 21 a duniya yayi yunkurin dabawa wasu mutane da ke shawagi akan tituna wuka kuma yayin da yake gudu a fitaccen cibiyar wato yayin da yake gudu akan titi a lokacin wato da rana. Wani hoton bidiyo da aka watsa a kafar sadarwa na Twitter ya nuna wanda ake zargin yana tsalle akan wata mota a wani mahadar titi mai yawan ababen hawa da wuka a hannunsa yana ihu yana ta maimaita kalmar Allahu Akbar. Mutumin ya fadi akan titi da motar ta yi gaba shi kuma ya tashi ya ruga a guje yana cewa ku harbe ni a yayin da wani mutum ya tunkare shi. Daga bisani dai mutanen da ke kan titin suka yi mishi taron dangi suka danne shi sannan aka hukunta shi ga hannun hukuma.
A gaida Aisha Ma'azu wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko bayanan da muke samu sun yi nuni da cewa shugaban mabiya mazhabar Shi'a Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki ya isa New Delhi babban birnin kasar India domin neman magani bayan hukumomi suka bashi izinin yin wannan tafiya. Dazuna na tuntubi wani na hannun daman malam Sheikh Abdulrahman Abubakar Yola wanda ya mun karin bayani kan isar shugaban nasu kasar ta India.
Alhamdulillah da suka bar nan Najeriya sun kai ka Dubai suka dauki connecting flight bayan wasu ɗan awowi.
Wato suka yi da zango kenan a Dubai kafin su dauki wani jirgi su dangana da India.
Sun yi da zango a Dubai.
Na'am.
Daidai karfe 10:15 agogon Najeriya kuma sun shaika kasar India a birnin New Delhi na lafiya. Ya samu karban jama'a da dama wanda suka kunshi likitoci da sauran al'umma da kuma malamai a nan airport din da New Delhi.
To yanzu malam ya fara samun kulawar likitoci kenan za a iya cewa?
Yana ita ma da yake likitocin su suka karbe shi da hanyar da suka fito da shi daga jirgi kuma aka taso a motar asibiti wato na ambulance wanda aka yi ce da su Medanta abin na hospital din.
Yanzu Sheikh za a iya cewa kenan bukatar ku ta biya?
Dama idan muka duba kiraye-kirayen da muke yi tun kusan shekara ɗaya da rabi bayan da ya samu wannan kamfashin yin jiki ta ɗaya fara yi ta shi ne kan cewa a ba shi dama ya fito ya zo ya samu kulawa a kan kansa wanda a halin yanzu wannan bukata din alhamdulillah mun samu tabiya amma kada a manta kan cewa akwai bukatu da muke da su. Alal misali mutane mu kusan 2000 waɗanda ba a gani ba har yanzu muna bukatun ya kasance ita hukumar Najeriya ta fito ta yi mana bayani da rikici akan halin da waɗannan ƴan uwa mu suke ciki domin suna da iyaye suna da iyali suna da ƴan uwa da abokan arziki wanda ba a san yanayin hali suke ciki ba wanda kuma ita gwamnati ta tabbatar da kan cewa kamar gwamnati jihar Kaduna ta binne mutum 347 wanda mutum 347 din nan akwai mata akwai yara akwai tsofaffi akwai matasa akwai mazaje to abin tambaya ni duku da 47 din nan ya da wane ne a cikin mutum kusan 2000 da muke neman bayani su da mu samu ba
to a ƙarshe kamar wani kira zakai ga almajiran malam tunda an kai ga matakin da ya fara samun kulawar likitoci
to kamar yadda na faɗi kira na zai zama to ga lokacin mutanen Najeriya ne gaba daya na kan cewa muna godiya musamman ga irin goyon bayan da aka bada har muka kai ga samun wannan nasara na ganin kan jasu malam sun fi neman magani sannan dole ne ka kasance a yi kokari a ga kan cewa an samu an yi adalci a wannan abin da aka dancin da aka aukar da shi a shekara ta 2015 wato adalci shi ke samar da yayyakan arziki da kwanciyar hankali da lumana yayin da ya kasance babu wannan to zai kasance za a haifar da ruɗani a cikin al'umma wanda ba ma fatan ganin haka
Sheikh Abdulrahman Abubakar Yola ɗaya daga cikin makusantan Malam Ibrahim Lexzak Saki kuma kan wannan butu muke so ku kira mu a shirin mu na dare don bayyana ra'ayinku kan irin tasirin da za a gani kan barin Malam Lexzak Saki yayi wannan tafiya yanzu kuma bari mu dawo nan Amurka inda gwamnatin shugaba Donald Trump ta bayyana wani shiri na hana baki ƴanci rani da ke zauna a ƙasar waɗanda ke samun tallafin gwamnati takardun izinin zama ƙasar na dindindin wanda aka fi sani da green card a turance da kuma takardar izinin zama ɗan ƙasa a jiya litinin gwamnatin ta bayyana wannan shiri wanda ta ce zai fara aiki nan da watan Oktoba shirin da yanzu aka yi fara janyo suka daga masu rajin kare baƙin da ke zaune a nan dangane da haka na tuntuɓi Dr. Nasir Damo da ke zaune a jihar Florida a nan Amurka irin tasirin da wannan shiri zai iya yi a ƙasar
a ganin zai kawo gaskiya matsala sosai ga mai da saboda aka sai duk wanda suka zo a wajen zama ba shigo a kasar ta hanyar ko green card ko kuma su zo karatu daga baya suka samu suke neman su samu green card zaka ga cewa saboda yanda yanayi yake duk lokacin shigowa din suna buƙatar kamar ɗan ɗan platform hakan ga na taka kamin su ce ko kuma ya kasance misali idan mata da miji ne suka shigo lokaci ta mijin yana karatu mata kuma tana dan aiki haka in ta ce ta haigo to saboda kasancewa ba su da isasshen abin nan a income
to kudin
shiga za ka ga cewa suna dan bukatar wannan tallafi na ko food stamps ko kuma ya kasance su yi amfani da to emergency abin nan ko kuma wajen haihuwa kasan kai kasan da haihuwa take na idan za a yi wannan ne to sai a ta irin wannan taimakon sai da bayan su walwale za su ci gaba da tallafa ma tattalin arzikin kasa to gaskiya wannan abu zai kawo koma bayan su sai saboda za ka ga cewa da yawa mutane waɗanda ya kamata su nemi wannan taimakon ba za su yi ba yana yiwuwa kuma ya kasance iyalai da yawa za su ji da yunwa
wato abin da ita gwamnatin ta shugaba Trump ke cewa shine ana dorawa masu biyan haraji na wanda bai race a wuyansu ba wajen ciyarwa da kuma samar da muhalli ga waɗannan baki
to kaga dai na farko dai su ainihin baki shi yauci da suka shigo ko ne aiki suna yi misali idan aikin karfi haka na loda abubuwa a cikin shago ko kuma abubuwa masu nauyi ko kuma kasance ayyukan noma haka da sauransu wanda yake su ainihin kasar ba gaskiya ba za su yi waɗannan ayyukan ba to idan aka yi ba a su makan su masu waɗannan green card ko kuma su neman green card din suna tallafa ma a tattalin arzikin domin su ma suna biyan haraji to ana son a nuna cewa kamar su biyan haraji su biya da tasiri kenan to ko su ma alƙali suna da wannan taimakawa da suke ga tattalin arzikin ƙasar tunda su ma suna cikin biyan haraji a yi
kana ga ina me yasa shi shugaba Trump ya tattago wannan batu na baki da zafi-zafi haka a wannan lokaci wasu na ganin kaman bai dace a ce ana daukan irin waɗannan matakai ba lura da abin da ya faru a ƴan kwanakin da suka gabata na harbe-harbe da aka kashe mafi akasari al'ummar Latino da ake tunanin yawancin su baki ne.
To kaga gaskiya ni abu biyu ne ba su dai masu fashin mutiyaka international labaru kafafin labaru na kan gaba da abin da wasu ke wadanda ke yaya da irin wannan matakin da aka dauka sun nuna cewa wato an yi wannan ne saboda dama wannan gwamnati ta hito ne ba da tana buƙatar dama tun lokacin da fara neman takara ya nuna cewa ba ya son baki yayi magana game da yan Mexican cewa ya abin da suke yi suna yaƙi suna yi suna abin nan to dama ana ganin yana kyan gidan baki ne to amma ni a gani na ka gane ko idan ka lura yanzu a tattalin arzikin ya dan fara tafaftawa sannan shi kuma gaskiya ba abin da yake buƙata kamar ya tsara mulki to sannan kuma daman wannan biyu na shi waɗanda aka tare da shi har yanzu lokacin da bayan tun kamin zaɓe bayan zaɓe da har yanzu su ne suke tare da shi
wato tushen magoya bayansa kenan
magoya bayansa to idan ka lura su abin da yake sa su tursa sa su ma su yi zaɓe ko kuma su goyi bayan shi ne kan wannan abin nan da tun bakin masu shigowa kenan kamar indigiran.
Wato na fahimce ka dai dakta duk waɗannan matakai da ake shirin ɗauka kamar na da alaƙa da zaɓen da ke tafi kenan
a
baɗi.
A tabbas haka ne don gaskiya idan ka lura ai gaba ɗaya sun daina magana tattalin arziki yanzu magana wannan suke.
Dr. Nasir Danmawa kenan da ke zaune a jihar Florida a nan Amurka inda a can Florida agogo ke cewa ƙarfe 11 na safe ne. Da minti 17 haka kuma yake a nan Washington DC ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC din. A cikin shirinmu na uku a jerin shirye-shiryenmu guda hudu da muke gabatar muku a kullun. Yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da shirin noma.
Masu saurare assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki. Wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. A shirin na yau za ku ji matsayin kungiyar Fulani makiyaya akan matakin gwamnatin Najeriya na soke shirin nan na ruga.
To mu a wurin mu abun bakin ciki ne saboda keɓe wuri a zauna zai hana yawace-yawace da ɓannace-ɓannacin gonaki. Kaga manoma za su samu natsuwa. Sannan kuma masu son harkan kiwo za su zo daga waje idan mutane na zaune.
A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla kamar dai yadda masu saurare da dama suka sani a yan kwanakin baya ne gwamnatin Najeriya ta ba da sanarwar dakatar da shirin nan na samar da matsugunnai ga Fulani makiyaya da aka sanya masu na rigga a Najeriya bayan da cece kuci ya biyo bayan ayyana gudanar da wannan shiri. To akan haka ne mataimakin shugaban kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah a Najeriya Alhaji Husaini Boso ya bayyana matsayin su a cikin wannan shirin.
To mu a wurin mu abun bakin ciki ne kuma bai kamata mutane waɗanda suke diraru ko kuma mutane da ba su so a zauna lafiya ya zama maganar su tafi na masu son zaman lafiya muhimmanci ba don yin ruga suna ne kawai rugan da Hausa amma amfanin da zai jawo ma waɗanda ba ma Fulani makiyaya ba ya fi yawa a kan su na su Fulani saboda keɓe wuri a zauna zai hana yawace-yawace da ɓannace-ɓannacin gonaki. Kaga manoma za su samu natsuwa sannan kuma masu son harkan kiwo za su zo daga waje idan mutane na zaune su sa dukiyarsu a ciki a yi sana'a za a buɗe mayankan dabbobi asibitin dabbobi abin da ba za a yi ba. So wannan yadda ake ɗaukar al'amarin kamar ƙabila ne ake so a yi ma ba gaskiya ba ne don cewa Arab suna suna kiwo bare-bari wasu suna kiwo Ibo ma akwai masu kiwo zaka gantu garak kuna da yawa Hausawa ma haka so kaga anan ne jama'an kaje kasan Rijau Kambari da Dukkawa in ka gansu ba su Fulani jano
amma an ce ruga yana ne Fulani ta
wannan kalman ta ruga ba mu san yanda an kai aka launa aka shawara aka fito da wannan ba mu da abin da muka sani dajin kiyo ko kuma grazer zap abunda mu muka sani kenan ma
rugan nan kuma abun bai muku ba kenan
a'a ni a kai ran kaina mai magana a yanda na san kasan nan da sun kabilanci da sun akawo fitina da kamata a sa kalmar ruga ba sai a sa wata kalma ta daban don da wata kalma aka sa ba za a yi ta suka ba har ya kai ga adakatar da wannan
wato kalmar rugan ne yasa aka soke wannan lamarin
ni ina ga haka
na amma ana tunanin kan mun Fulani nan ai ba ku zama baranta na hai muku gari
ai abun da hana mu zama shine muna bin ciyawa duk inda daji ya kare muka ga fitina ake yi sai mu taji mu je mu nemi inda ciyawa yake idan aka kebe wuri ne zai zama tafi ai jiya ba yau bane a shekarun baya daga nan mina in ka taji har ka je Zungeru gona nawa zaka samu gari nawa zaka samu ko ina daji kiwo ne amma a yanzu babu to mu a wurin mu tunda zamani ya canza idan aka kebe wuri to an yi daidai da zamani kuma an dauko hanya ta yanda za a zauna lafiya a Najeriya
mama san ba da wannan ne ko kan kan kuma wannan ne
yanzu kana ganin a sukwai gwamnoni na jihohi da suka ce su a shirye suke su yi kana ga abin kun karɓi wannan tsari na gwamnoni
kwarai da gaske muna yabo musamman ga mai girma gwamnan mu na Naija da gwamnan Kebbi wanda suka dage a yi da gwamnan Kano Dandoje waɗannan gwamnoni su yi tunani jiya ma na ji har da gwamnan Ondo ya ce ya goyi ba wannan ci saboda haka sauran gwamnoni da suke dauka cewa saboda Fulani musulmai ne ko kuma Fulani ne wata kabila ne daban su cire wannan abubuwan duka su karbi wannan shirin ya zama gwamnatocin jihohi ke yi ba ma na tarayya ba saboda in aka fara yanzu wannan gwamnoni da suka yadda a yi in suka fara yi to insha Allah wa saura za su nemi su yi wannan al'amari ni a nawa gani ke
ya kake gani da mutanen da suke ba Fulani shawara da suke kudu cewa su dawo arewa
ba mu yadda da ni ba yadda da wannan ba kuma a kungiyance ma mu ma dukkan mu ba mu yadda ba saboda Fulanin da suke can tun da aka gama yakin Biafra suna can wasu ma ba su jin Hausa sam sam ko taro aka zo daga Fulancin nan sai Ibo suke yi wanda suke kasar Yoruba wani ko me ka bace ya maka Hausa bai yi sai Yorubanci wanda suke Naija Delta kuma haka saboda haka kasan ga ko riba ta aka yi wa'ancan Fulani ba za su dawo arewa ba can za su zauna sun zama yan kasar
kana ga wannan zai kawo haɗin kai yadda ake ta faman cece ku ce akan wannan
insha Allah dama duk abu mai kyau in yazo sai su kanci da mai girma shugaban kasa ya yadda kar ya jaye wannan cire amma ya jaye kalmar
a can da kalmar
kawai amma a ci gaba da wannan cire
to jama'a yau ma dai abin da ya sauka kenan a cikin wannan shirin a madadin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da Julie Gresham mai hada sauti Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
Yanzu kuma sai sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salu Kaura na Moda, yace tabbas fitar jagoran mabiya shia a Najeriya Malam Ibrahim Elzaki zuwa kasar India neman magani abin yabawa ne. Hakan ya nuna cewa gwamnatin shugaba Buhari ta yi biyayya da umarnin kotu a wannan karan, duk da yake dai gwamnatin jihar Kaduna ta yi yunkurin yi wa tafiyar zagon kasa, sai dai yunkurin nata bai kai ga nasara ba. Muna yi wa jagoran kungiyar da matarsa fatan lafiya da fatan 'yan kungiyar za su mai da wukakensu a kube. Daga nan sai sakon da ya fito daga Murtala Bala har Kaduna ne. Yace salam muryar Amurka. A gaskiya muna goyen bayan bincike da hukumar EFCC za ta fara a Najeriya akan waɗanda ake zargi da kashe mu raba da kuɗin wutar lantarki kimanin naira biliyan 16 a shekarun baya. Da fatan kotu za ta gaggawan hukunta duk wanda aka samu da hannu a binciken don haka shine zai tabbatar mana da cewar ana yaki da cin hanci da rashawa a kasar. Allah ya kawo mana zaman lafiya a arewacin Najeriya da ma duniya baki daya. Amin. Sai kuma sakon da ya fito daga Hassan Dogon Faci yace assalamu alaikum VOA Hausa, ina kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi ma Allah yayi ma manzansa ya kawo mana taimako a karamar hukumar batsari domin matsalar rashin tsaro kullum abin sai karuwa yake yi saboda babu safiyar da za ta waye baka ji an kashe wasu ba ko an kwashe dukiyar wasu ba. Shin ko ba ɗan Najeriya bane, ya Allah muna roƙonka ka shirya ɗan bindiga ka kawo ƙarshen su. Amin. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Iliyasu Abubakar Gashaka Potiskum yace don Allah ku miƙa kukanmu zuwa ga shugabanninmu da musamman ɗan majalisar mu na cikin garin Potiskum wato Abdullahi Adamu Bazuwa da a taimaka a yi mana gada tsakanin hanyar da ta hada unguwar Rigar Fulani da unguwar Nahuta. Wallahi in har an yi ruwa to kuma ba batun zurga zurga tsakanin unguwannin har sai ruwa ya janye, muna kira ya taimaka domin shi ma unguwar sa ce. Daga nan sai sakon da ya fito daga Hussein Abdul Bam yace salam VOA Hausa, muna mika sakon barka da sallah ga daukacin ma'aikatan tashar VOA Hausa da kuma mai girma gwamnatin jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad Abdulkadir da kuma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Allah ya maimaita mana ya kuma ba mu zaman lafiya tare da dawo mana da alhazanmu dake kasar Saudiya lafiya. Amin summa amin. To jama'a, ku ci gaba da aiko mana sakonnin ku da ra'ayoyinku. Mun gode, mu huta lafiya.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Biyu daga cikin magungunan gwaji hudu da aka soma gwadawa akan masu fama da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun yi tasiri matuƙa har hukumomi sun yanke shawarar cewa za a bada magungunan ga dukkan waɗanda ke ɗauke da cutar daga yanzu. A karo na biyu cikin kwanaki biyu an sake soke daukacin dukkan jiragen saman fasinja da ya kamata su tashi a yau daga babban birnin wato daga babban filin jirgin saman Hong Kong a sanadin mamaye filin jirgin da masu zanga-zanga suka yi. An dauki wannan matakin ne mintoci kalilan bayan da hukumomin filin jirgin saman suka kuma rufe dukkanin office na lura da matafiya a sanadin toshe hanyoyin shiga cikin filin jirgin da masu korafin suka yi. Gwamnatin Amurka ta shugaba Donald Trump ta fito da wani sabon tsari a jiya Litini wanda zai hana bakin haure dake cikin kasar damar samun takardun zama na dindindin a kasar ko kuma na zama ƴan kasa idan suna cin moriyar tallafin gwamnati kamar a bangaren kiwon lafiya, abinci ko kudin hayar gidaje. Wani mutum da ake jin yana da tarihin tabuwar hankali yana hannun hukuma inda ake tuhumar sa da laifin kashe wata mata tare da raunata wata da wuka a birnin Sydney na kasar Australia a yau Talata. Yan sandan a birni na biyu mafi girma a kasar ta Australia sun ce mutumin mai shekaru 21 a duniya yayi yunkurin dabawa wasu mutane dake shawagi akan tituna wuka kuma yayin da yake gudu a cibiyar cinikayya a lokacin cin abincin rana.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma anjima idan Allah ya kai mu da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi 8:30 kenan agogon Ghana za mu zo muku da wani sabon shirin. In za mu madadin ita Aisha Mu'azu da Titani gabatarwa da Julie Leathers Gresham sai kuma injiniyanmu Cedric Franklin. Mahmud Lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC kada ku nisa ga shirin yau da gobe.